sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum kuma sanninmu da warhaka nini naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar alƙalin da ke shari'ar Paul Manafort tsohon chairman din kamfe din shugaban Amurka Donald Trump ya ce an yi barazanar kashe shi kuma yanzu haka ma wasu jami'an tsaro ne ke kare shi alƙalin kotun gunduma Thomas Selby Ellis ya ga manema labarai je jama'a cewa duk inda naje kafata kafar jami'an tsaro ya kara da cewa kai ko hotel ma bana iya zuwa ni kadai bana ma iya bayar da sunan hotel din manema labarai sun buƙaci alƙalin ya gaya musu sunayen mambobin kwamitin ta alƙali yanke hukunci wato juro amma yaki yana mai nuni da dalilai na tsaro alƙali Ellis ya ce rayukan ƴan kwamitin ta alƙalin ma na iya shiga hadari muddin ya bayyana sunayen su yace ya kamata in kare salamar su da lafiyar su ƴan kwamitin ta alƙalin sun yi zama a karo na biyu je jama'a yayin da shugaba Trump ke bayyana shari'ar Manafort din da abin bakin ciki zaman doya da manja tsakanin fadar shugaban Amurka da bangaren jami'an tsaron farin kaya na karuwa yayin da shugaba Donald Trump da tsohon babban shugaban jami'an tsaron farin kaya ke ta kace na ce kan takaddamar wato takardar tabbatar da zama masanin tsaro je jama'a shugaba Trump ya kai bugunsa na farko a wannan dauki ba din da ake yi yana mai barazanar janye takardar tabbatar da zama masanin tsaro ta wani babban jami'in ma'aikatar shari'a sannan ya kare shawarar da ya yanke ta soke takardar tabbatar da zama masanin tsaro ta tsohon shugaban hukumar leken asirin tsaron kasa ta CIA John Brennan tare kuma da cewa mutane da dama sun yaba da hakan daga bisani tsaffin jami'an hukumar CIA sun mai da martani inda fiye da 60 daga cikin su suka rataba hannu kan wata takardar wato tayin Allah wadai da abinda suka kira ramuwar gayyar siyasa kan jami'an tsaron farin kaya da sauran kwararru kan harkar tsaro to karfa sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kasar girka ta idar da shirin nan aiwatar da tsauraran sharuɗan bashin da aka bata na tsuke bakin aljuhu kammala wannan shirin wani babban ci gaba ne kasar ta girka to amma har yanzu da sauran jan aiki a gaban kasar ta girka kan yadda za ta farfado da tattalin arzikinta ofishin Prime Minister Alexis Tsipras ya bayyana bashi na ƙarshe na makon jiya ƙarƙashin wannan tsarin da cewa shine abinda ya kira ƙarshen wani al'amari tamkar wasan kwaikwayo yanzu za a iya bude wani sabon babi na ci gaba da adalci da kuma buƙatar tattalin arziki sannan a hankali dai tattalin arzikin girka na farfadowa bangaren yawon bude ido ya bunƙasa da kashi 17 cikin 100 a birnin Athens a wannan shekarar kuma rashin ayyukan yi da ya yi tsanani a baya ya a yanzu dai ya fara zama tarihi jami'an kiwon lafiya a yankin Palestine sun ce sojojin Isra'ila sun kashe wasu Palestinawa biyu baya ga wasu 60 da suka raunata a wata zanga-zangar da aka yi a kan iyakar Gaza a daidai lokacin da masu shiga tsakani na kasar Masar ke kokarin cin matsagaita wuta shaidu sun ce masu zanga-zanga sun kona tayu tare kuma da yin jifa da duwatsu a yayin da su kuma sojojin Isra'ila ke mayar da martani da jefa barkonon tsohuwa wani sa'in ma da buɗe wuta sojojin Isra'ila sun ce wasu daga cikin Falastinawan sun ketara cikin yankin Isra'ila na wani ɗan lokaci kafin sojojin na Isra'ila suka fatattake su don kare yaucin kan iyakar Jami'an gwamnatin kasar Masar na ta tararruka da wakilan Hamas da na masu tsaron ra'ayi a Gaza kan yadda za a yi yarjejeniyar zaman lafiya da Isra'ila. Wata kotu a Turkiya jiya Juma'a ta yi watsi da daukaka ƙara da buƙatar sakin koko ta buƙatar sakin ba American Pastor nan Andrew Brunson wanda aka kama shi wanda kuma kama nashi ya janyo takaddamar diplomasiya tsakanin Amurka da Turkiya. Babbar kotun ta birnin Izmir ta tabbatar da hukuncin kotun da ke ƙasa da ita wadda ta ce a ci gaba da yi ma Brunson ɗaurin talala a cewar kafafen yada labarai da kuma lauyan Brunson.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Ta madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne Madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakub Birni Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bashir Bugaje sannu da kokari kuma barkanmu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke muku da rahotanni guda shida. Rahotannin mu na daya da na biyu za su yi magana akan kokarin kawar da cutar polio a Najeriya da kuma jamhuriyar Niger. Rahoton mu na uku zai yi magana akan horar da jami'an kiwon lafiya da aka yi a jihar Bauchi domin kula da ƙananan asibitocin da ke fadin jihar. Shi kuwa rahoton mu na hudu zai yi magana ne akan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria da illar da take yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Rahoton mu na biyar zai yi magana akan makon shayar da jarirai nonon uwa a jihar Neja. Shi ma rahoton mu na shida wanda shine rahoton mu na ƙarshe a cikin shirin zai yi magana akan dalilan da yasa likitoci suka fi ba da fifiko akan yi wa yara ƙanana rigakafi. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla a gaida Nasir Yakub Birnin Yaro.
Kokarin kawar da cutar polio da ake yi a Najeriya. Cutar har yanzu tana nan makale a wani bangare a jihar Borno Najeriya. Hawa Umar tana da rahoto akan kokarin da ake yi na kawar da cutar baki daya daga Najeriya.
Duk da cewa an samu shawo kan matsalar ta hanyar wayar da kan jama'a da kuma tura jami'an lafiya kowane lungu da sako domin tabbatar da cewa an ba ma yara 'yan ƙasa da shekara 5 rigakafin cutar.
Sunana Umar El Faruk Ahmad ina da aya kuma ina karban wannan alluran na rigakafi da ake yi mata na biyu ko da yaushe na bar gida nakan ba su bayanin cewa lalle su yi kokari da zaran an zo maganan karban allura kuma a yanzu haka duk halaye na akwai shirin irin wannan allurai da aka mana na rigakafin kyanda da rigakafin wannan cuta ta polio wanda kuma na tabbata da cewa ba abin da ya mun illa idan ma an ce baya ba da dama a haihu gashi nan na haihu.
Sunana Jamila Bello. Kamar yanda wasu kasashe suka ci gaba mu ma muna fatan kasar mu Najeriya a samu ci gaba yawan haka duk dai da wasu ba so suke ba ba su yadda ai ma ƴaƴan su suna ganin kamar wani abu ne daban a ce yana hana haihuwa a ce yana menene amma mu dai gaskiya duk bamu yadda da wannan ba
sunana Runa Abdullahi Mayoda kin san halin yaro idan ya ga malaman lafiya zai ga kamar allura za a mishi sai ji tsoro so wani lokaci nakan ba su minti in ce su su gani ma wanga abin dadi ke gida shi gabaki din sai a ba su ni idan ina gida ba ni wasa da irin wannan ba ma ɗiyan da na haifa ba hatta da ƴaƴayen yayannina ƴaƴayen unguwa waɗanda na san na isa wurin iyayen su nakan yi hakan gaskiya
bayan da haka hukumar lafiya matakin farko da ake da su a kowace jiha na ba da gudunmawar su kamar yadda babban sakatare na hukumar lafiya matakin farko na Abuja Dr. Rilwan Muhammad ya bayyana min
Najeriya muna da yawa kuma wanda suke ba su sodin suna da yawa yanzu kamar a Kamaru ne za a yi tattara jama'a ce wanda duk ba su sodin ma ya magani su gaba ɗaya dan ko Najeriya na da yawa shi yasa kiga an tabbatar yanzu Abuja ana danyi Lagos ana yi Kano ana yi Kaduna ana yin allurar rigakafi Jigawa ana allurar rigakafi Bauchi ana yi to abin da ake dubawa waɗanda ba sa me dalili shine sai an yi dan yi bincike an samu me dalilin da yasa ko dai bambanta da yanda dalilin da yasa
to akwai wani binciken da ake yi dan gane haka
eh to sai mana kisa ai da yake kowa da aikin sa nan da nan da an gane ba wuyan ganewan ma in ka duta ne ka tambaye su ni ce maka ya lura rigakafi ka duwa ba ka ti a me ya faru ce maka wallahi shi bai san ma amfani sa ba kaga ka gane da wani ko me to amfani sa an ce ma ana kare cutan rashin haihuwa ne a ciki kaga san wani ƙarya ne ya samu a wani waje bai samu ainihin labari mai kyau ba ya samu gurɓataccen labari shine yake bin labarin kuma ko wani mun samu malami ne yake cewa kai karka yadda ka karba ko wani pastor ya ce karka mun ba mu samu haka yanzu da yanzu duk babu to sai a je a tabbatar wannan malamin an kawo shi kusa an masa bayani sosai ya fahimci abin
kawo yanzu Najeriya ta yi gagarumin nasara wajen kawar da cutar a wasu jihohi Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Jamhuriyar Niger ma bata yi kasa a gwiwa ba wajen kokarin kawar da cutar daga yankin Afirka inji wakilinmu Shu'aibu Mani
to ma aiwatar da bincike na kokop cikin karkara ga ƙananan yara masu dauke da cutar shan'ina ko polio a burin gwamnatin Jamhuriyar Niger da hukumar kare lafiya ta duniya OMS na a kawar da cutar polio kwata-kwata daga cikin kasashen yammacin nahiyar Afirka Malam Hamidu Haruna shugaban yaki da cutar polio a fadin kasa
yaro wanda ya kamata a samu cuta da yawa take sa ciwon shayinna yaro wanda ya kamata mu samu ba mu kai gare su ba shi yasa muka ce bari mu shayo kamar al'umma da su kawo muna mu yi wannan yaki da wannan cutar
kenan kun gane akwai matsala
matsaloli kamar likitoci yake ya musu yawa suna likita kenan ba san ba abin da yake wakana cikin gari
kun galibin wannan ne horo da ake ba bisukan tallafin wata kungiya ne
kungiya ta duniya mai kiwon lafiya OMS ita ce ta dauke yawanin don ka wannan taron
sai na ga kun magana akwai dan su baki wani ka zo daga kasashen waje
sun zo daga waga kamar kungiya ce ta Afirka ta yamma don kuma da suke kula da lahiya sun zo su kawo muna akwai kuma kungiya ta nan Niger kula da kiwon lahiya don su ma sun zo ta kawo muna ta yadda wannan aikin
likitoci da dama da karkara da wakilan jama'a suka dauki wannan horo ga Malam Mustafa Ali na asibitin garin Endoto da ke gidan Roji da nashi ra'ayi akai
to wannan horo ya zo kama daidai lokacin da ake bukatar shi tunda sanin kowa ne Niger tana cikin takara da wannan yaki na hidda kakaf cutar shan'ina daga cikin Niger kenan wanga horo ya zo daidai da ake so tunda horo ne wanda mu za a ba likitoci kuma za mu ba wannan masu kama muka aiki wanda ake ce marelai communautaire su ma za a ba su horo buskan wannan bincike na kakaf na binciken cutar shan'ina da cututtuka ma wanda suke haddasa wannan cuta
ya za a yi ku jawo hankalin uwan daya domin a ce an cimma wannan buri
akwai waye kai da muke yi muna yin shi kuma za mu kara waye ma uwaye kai alamomin wannan cuta wanda su da kansu in sun gani ma su ne za su neman likita koko wannan abokan aikin mu wannan ake ce ma relay communautaire
ko bayan wannan horo da akwai abin da kuke jira daga likitocin Malam Hamidu Haruna shugaban yaki da cutar polio a fadin kasa da Amsa
kira wanda muke da shine a ka tukuru yake akwai horo wanda ya ka basu kenan su koma gida don ka abin da aka ya musu don su yi aiki da shi
Shaibu Mani sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi Jamhuriyar Nijar
a jihar Bauchi an gudanar da taron bita ga ma'aikata kiwon lafiya ta yanda za su inganta kula da ƙananan asibitoci Amina Abdullahi Girbo ta aika mana da rahoto
da yake bayani shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko pharmacist Adamu Ibrahim Gamawa.
Yau muna abinda muke kira scale-up kuma ya san NSHIP program Abuchi PBF finance ne wanda mun fara shi da local government wanda yanzu ya zo Katagumi ya zo Bauchi yanzu kuma yau muna na zama karin local government guda hudu wannan performance based finance a cikin local government guda hudun nan akwai Toro akwai Ningi akwai Miso akwai Gamawa kuma manya-manyan local government ne a cikin Bauchi wanda kowanne yana da ward tsakanin 18 zuwa 20 wanda muna ganin an dauko wannan manyan local government zai ta abin ya dadda bunƙasa a cikin jihar nan kuma mutane da ba su jigajen shi program ne mai kyau wanda yake inganta kiwon lafiya a mataki na farko kuma yana linkin din shi har da shi mataki na biyu wato general hospitals kenan din dadi sosai da wannan scale up din shine zai kara karfin abin a jihar nan kuma yasa abin samu karbuwa ya kara mana kiwon lafiya a mataki na farko yanda mutane da ba su jigajen shi dole ne a ji hankalin saboda shi program duk da cewa mun san cewa program ne mai kyau da yake canje kiwon lafiya din ba zai yi shi da kansa yi abin da sai ma'aikatan mu sun sa ya yi abin da ya dace mun ji dadi saboda su PIU din garin shi Dr. Adamu suna kokari mun ga abin da ya fara adas daga san da aka fara zuwa yanzu ka je kiwon lafiya a adas local government ya canza gaba daya ko in this system yana nuna mana yanzu zaka samu asibiti duk ward guda 13 ne shin da local government asibitocin suna amfani 20 awa 24 a rana ana shifting ana komai kamar general hospital kuma an ka je quality of care din da magunguna da komai akwai su ko yaushe ka je kuma mun fara ganin haka yanzu a Bauchi da aka fara wancan watan da Katagum local government mun fara ganin su ma sun fara coming up so amma ba zai faru ba in ma'aikatan ba su tashi sun yi abin da ya dace ba
pharmacist Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko shugaban shirin NSHIP a jihar Bauchi Dr. Adamu Muhammad
okay shi wannan horaswa dai ana yin sa ne saboda a horar da su ma'aikatan karamin hukuma na Ms. Ningi Toro da kuma Gamawa akan yanda za su yi tantance asibitocin su samu mana bayani akan duka asibitocin da suke wannan kananan hukumomi za su nemo mana bayanai ne shafi inda asibiti yake da yawan ma'aikatansa da kuma ya facility yake da yin aikin da suke yi da kuma wasu abubuwa dai da dan yawa wanda za su ba mu damar mu gane ya yawan karfin aikin asibitin da kuma yawan zuwan da mutane suke amfana da wannan asibiti so abin da ake so a cimma dai shine a samu ingantaccen bayanai na duka asibitocin da suke wayannan kananan hukumomi saboda ya amfani da shi a zaɓi asibitocin da za su amfana daga wannan shirin
Dr. Adamu Muhammad kenan shugaban shirin NSHIP a jihar Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
Zazzabin cizon sauro na da matukar illa ga bil'adama kananan yara na daga cikin waɗanda cutar ta fi wa illa da zarar ta kama su Halimatu Abdullahi na da cikakken rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Ita malaria kamar yadda kika gani yanzu an shiga yanayi na damuna wanda watan bakwai ya kama ana ruwa sosai in an duba garuruwanmu da unguwanni sun cika da ruwa to anan sauro yake samu ya haihu ya ƴaƴa sannan ya hayayyafa kuma ya shiga cikin gidaje ya kama ƴaƴan musamman ƴan ƙasa da shekara 5. In an samu wannan to sauro shi yake dauke da kwayar cuta ta malaria in ya ciji wannan ya ɗebo jininsa da ciwo a jiki sai ya kai wa wannan to idan kwayar cutar ta shiga to tana shiga har kwakwalwar yaro har cikin kwayoyin halitta na jini da hanta da ko'ina da ɓargo in ya shiga kwakwalwa kwayar cutar ta shiga kwakwalwa akwai zazzaɓi mai zafi akwai ɗimuwa da surutai da suma da jijjiga kif-kif za ki ga yaro kuma yana surutai ana kiran sunan wani wasu kin ga daga nan a zo a ce ai mayu ne ko miyagu ne ko aljanu ne a tafi a yi ta tofi ko a yi ta wani hayaki ko a yi wane ne kamar a saukewa mutum mai buri ko wani abu to wannan kin ga kamar halaye ne mutum jahiliya irin na da gaskiya an wuce wannan yanayin saboda haka kiran da ake shi ne da zarar an samu wannan asibiti za a ci babu zancen miyagu ko mayu ko wani abu matsala ce kwakwalwa ta tafasa da wannan kwayar cuta kin ga matsala ta farko kenan matsala ta biyu shine tsananin karancin jini kamar yadda aka yi bayani ita kwayar cutar malaria jini take lalata tana faffasa jini so dandanan jinin yaro kuma ba yawa ne da shi da ya dan yi zazzabin muni daya biyu to jinin sa zai kare sai a ga ya dashi ya zama fari ya kuma ba shi da laka ba karfi sai kwanciya to da an jefa din bakai rai ya zo ya halaka saboda haka karancin jini ita ma matsala ce babba sannan idan kuma ba a samu wannan ba kansa ciwon malaria din yaro ya dinga yi yana sake yi yana sa shi ya kasa girma yana sa shi ya tsumbure yana sa shi kuma ya kamu da ciwon tamuwa din na yunwa da muke da fama da shi saboda yaron baya iya cin abinci ga amai ga zazzabi sannan makaranta ba zai iya gane karatu ba nan ma kin ga an samu wata matsala
za a samu fifiko tsakanin sa da sa'annin sa
shine to saboda haka rigakafin shine lalle a tabbatar kowanne yaro yana kwana a cikin gidan sauro sannan in an samu zazzabi nan take a tafi asibiti banda zuwa dakunan shan magani na kasuwa ko na unguwanni tunda ba gwaji za a yi ba kuma da yawa ba su samu horo na kula da mutum kamar a yanayi na asibiti ba saboda haka ya kamata mutane su lura akan irin waɗannan abubuwan kuma su faɗakar da kansu idan an samu matsala lallai a matsa a je asibiti mafi kusa.
Dr. Shehu Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar Jigawa da ke birnin Dutse. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
An bayyana samun nasara akan makon shayar da jarirai nonon uwa da ya gudana a jihar Neja. In ji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari.
Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Neja, Dr. Mustapha Jibril, ya ce har yanzu fa akwai matsaloli sosai ta wannan fuska. A saboda haka ma lamarin ya dame su kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Akwai matsalolin na jarirai din an kuma babban matsalan ne saboda ba sa amfani da wannan abinda Allah subhanahu wataala zanci ya riga ya yi muna ba madara a duniya da ya kai madaran nono amfana amma har yanzu muna samun cewa a Najeriya gaba daya kashi 25 a cikin 100 25% mutane mata ne kawai suke amfani da suke shayar da yaran su har wata 6 ba su ba da ruwa ba kuma target na Najeriya shine kafin 2030 at least a samu kusan kashi 50 suna shayarwa haka idan yana yin haka irin dan cuta da rashin lafiya da ake samu da yara kaga suna da cutan cewa ba su da babban rashin cin abinci irin su kwashoko da sauransu ba su same shi ba musamman da ba su dinga rashin lafiya ba kuma za su yi ilimi sosai kuma su yi karfi.
Dr. Mustapha Jibril ya yi karin haske akan matakin da ya kamata a ɗauka akan irin jariran nan da uwayensu suka mutu tun suna sabuwar haihuwa.
Abin yi a kan su irin wannan da iyayen suka rasu shine ya kamata a samu wata da za ta dinga za ta shayar da su ana samun foster mother ko da nan matan wata nan ba ta da lafiya ko wanda suke da kaman cancer haka na nono ko suna wani rashin lafiya da zai hana su iya shayarwa za iya samun wani ya shayar da jariri din ma mun gode ma kamar kaga addini musulunci ma ana yin haka nan suna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma an shayar ba maman shi ta shayar da shi ba shi ma an shayar da shi ne so ana yin wannan abubuwan duka
wannan tsarin likitoci ku ba ku yadda ba yaro madara ba
eh gaskiya ba mu yadda ba mu yaro madara ba daga an haife shi har zuwa wata 6 sai dai in akwai wani babban matsala dalili da zai sa a yi hakan nan amma gaskiya ba ka ba ma san haka domin babu magani an ci babu da kakafi a duniya kamar madaran mama yaro ya sha madaran mamansa.
Dr. Mustapha Jibril, kwamishinan lafiya na jihar Niger kenan a lokacin da yake karin haske akan matakan da ya kamata a ɗauka na tabbatar da an shayar da jariri nonon uwa kamar yadda ya kamata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Shin ko mai sauraro ya san dalilan da yasa likitoci ke ba da fifiko ga yi wa yara yan kasa da shekaru 5 rigakafi akan yi wa manya mutane? Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani kwararren likita a cikin rahoton da ya aika mana.
Farfesa Isa Abubakar kwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano. Ya lasafta dalilan da yasa ake karfafa yi wa yara kanana rigakafi akan manyan mutane.
Wato yawanci cututtukan kaman yadda na yi bayani a baya sun fi kamuwa ne a jikin dan adam din da ba shi da isasshiyar garkuwa. To kuma yara su ne yawanci an halice su babu wannan garkuwar sai a hankali. To wannan rigakafin shine yake taimaka musu jikin nasu ya yaki da kwayar cutar da aka sa musu ta rigakafin. Wato kwayoyin cutar ne ai ake yin canza musu yanayi ko a kashe su ko kuma a canza musu yanayi sai a sa wa mutum sai jikin idan ya gansu zai gansu kaman su ne amma ba za su iya illata shi ba sai jikin ya tashi yaki da su sai kuma shikenan sai kaga ya samu kariya koda cutar mai illa din ta zo daga baya an riga ta saboda haka ba za ta yi tasiri ba. Shi yasa yawanci kuma yawanci cututtukan za su iya faruwa tun mutum yana yaro ne. To amma idan aka ba shi kariyan nan to ya zama wato ya samu wato kariya daga wannan. Idan kuma wasu sukan girma ba tare ma da an yi musun ba amma sukan samu kariya domin yau da gobe cutanya da waɗanda suka yi cutar ko kuma da kwayoyin cutan a bainar jama'a haka. Wani lokacin har idan ka girma baka kamu da cutar ba a waɗansu cututtukan mutum yakan iya samun wannan kariyar a yanayin da ya samu cutanya da waɗanda kwayoyin cutar haka. To shi yasa a lokacin da ya girma yana da wannan kariya a jikinsa ba zai kamu ba. In kaga wasu cututtukan irinsu sun bayyana a babban mutum to zaka ga ko bai yana yaro ba to in ta tashi kama shi kuma a lokacin tafi mishi illa musamman zaka ga wannan yana faruwa ne idan yana da karyewar garkuwar jiki wacce kaman kanjamau ke jawowa zaka ga wadansu cututtukan da gaskiya sai a yara ake ganin su sai kaga sun bayyana a manya. To idan hakan ta faru to in aka bincika da kyar in ba a samu dalilin karyewar garkuwa ba kaman kanjamau ko kuma cutar daji wato kansa wani lokacin tana jawo karyewar garkuwa da akwai cututtuka akwai anshi tarin fukan yana samun shiga ne idan garkuwa ta kare to shine sai kaga ya samu gindin zama amma a babban mutum wanda ai koda yayi cutar ko bai cutar ba kasancewa yana nan wato nau'in nahiyar tamu inda kwayoyin cutar nan suna nan barkate muna shakar su yau da gobe to hakan yakan sa wani lokacin wani ya samu garkuwa ya samu kariya garkuwar nan ta kare shi daga afkuwar cutar amma ba wai ya zama wannan fa wani tabbas bane waɗansu sukan samu haka yawanci dai
amma dai kuma mutum rigakafin koda cutar ta kama ba ta tasiri
yawa shine to amma idan garkuwarsa kuma ta kare dalilin ko shigar kanjamau ko wayannan sauran abubuwa da na faɗa kaman cutar daji ko amfani da waɗansu magunguna da ake kira corticosteroids na lokaci mai tsayi da wasu cututtuka kaman ko cutar ciwon siga wani lokacin tana danne wato kariyar nan garkuwar sai ta yi rauni. To irin hakan duk yana bada dama wa waɗansu cututtuka na kwayoyi din su samu shiga to shine sai su tagayyar da mutum saboda garkuwar tana nan tana ta yaki da waɗannan cututtukan ita kanta ta dada wahala sai wasu kwayoyin cutan kuma su dada shiga to abin sai ya zama mishi da yawa. To yawanci a manya mutum in ya girma gaskiya ba sa tasiri sosai kwayoyin cutan sai dai in yanayin garkuwa ya yi rauni din shine ake samun haka.
Farfesa Isa Abubakar kwararren likita asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga kanan Dabo. Maryam Bashir Bugaje gare ki.
Masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin Nasiru Yakubu Birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA za ku kuma iya yin muhawara a shafin mu na sada zumunta Facebook da Twitter ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chibahiro Dodone da ya harhada sautin shirin alheri ke muku fata alheri